إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
uwa masu kallon saurare barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafata gidan TV da radio na Bonfire a yau muna Juma'a 11 ga wata na 3 hijira ta manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kaza Madina shekara ta 1444 yayi daidai da 7 ga wata na 10 miladiya ta Isa alaihi wasallam tana shekara ta 2022 ɗan uwa idan ba mu manta ba satin da ya gabata muna tare da babban malamin mu Sheikh Abdul Malik Al-Ghazali Yame satin da ya gabata malam yayi muna karatu ka al-mustalah na al-hifz an yi kashi na daya to ina sa ran insha Allah ta'ala yau za kai ƙarshen maudu'in akramaka Allahu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
dan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Bonfire muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka hadu da ku a wannan lokaci da muka saba saduwa da ku daga karfe 9 zuwa karfe 10 ran juma'a a cikin watanni da muke gabatar da karatuttuka kuma muna ƙara salati da tsira ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba daya da wanda sun kabi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe bayan haka kamar da yadda ƴan uwa suka sani masu bibiyar mu satin da ya gabata mun tattauna ne akan mustalah na al-hifz wanda an yi kusan sati biyu shimfiɗa ta hana shi amma dai cikin yarda Allah wancan sati mun taɓa bayani akan shi to a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi ƙoƙari mu gani ko maudu'in yana ƙarewa kamar yadda muke sa tsammani amma ba mu san abin da zai zo ba to maudu'inmu na yau ko in ce maudu'inmu na al-hifz kafin mu gabatar da shi akwai nukta guda biyu da ya kamata mu yi bayani akan su na al-istidrak sannan kuma in mun zo za mu yi bayani akan ita kalima ta al-hifz a gurguje ba tare da wato yalwatawa ba saboda mun dan yi bayani kanta sannan kuma mu yi bayani nau'uka na harda da kuma nau'uka na harda a cikin ilmin muka daban-daban da yadda ake harda ce haruffa to sannan kuma za mu zo nukta ta gaba mu yi bayanin kan kalubale wanda harda take fuskanta da kuma littattafan da ya kamata ɗalibin ilimi ya yi amfani da su game da wato harda kenan waɗanda za su taimaka mishi kan sanin ƙa'idodin harda da abin da ya kama da haka sai a ƙarshe tana yiwa mu liki da wata nukta wadda ta shafi wato halin da ake ciki a yanzu cikin kasashen mu na musulmai game da wato tattalin arziki tunda ya shafi duniya kuma ya shafi kasashen musulmai to waɗannan su dai ne nuktoci guda biyar da nake so in tattauna akan su bi idnillahi ta'ala nuktan mu ta farko shine bayani kan sunan Allah da ya zo Al-Hafiz a cikin Al-Qur'ani mun faɗa cewa mai fatha ya zo wuri uku to mai dhamma kuma Hafizun kenan Hafizun uku ne cikin Qur'ani Hafizun kuma guda biyar ne a cikin Al-Qur'ani Hafizin kuma mai kasra guda uku ne kinan su za su baka guda 11 kinan wannan kaida tana nan tabbatar aurinta dalibin ilimi zai yi duba cikin littafi al-mu'jam al-mufahris li alfaz al-qur'an al-karim wato an yi fahrasa ta lafuzan al-qur'ani sannan kuma in cikin hadisai na mutun zai diba cikin al-mu'jam al-mufahris li alfaz al-hadith litatafaini wanda suna da muhimmanci dalibin ilimi a ce ya san su ko ya mallake su ko yana zuwa maktabar da akwai irin waɗannan litatafan yana amfanuwa da su sai nukta ta biyu wancan sati mun tattauna akan wasu qaba'il ko kabiloli da ake kira at-tatar da mughal to su at-tatar da mughal zaka iske daliban ilmi bus cika yawan bambancewa tsakankanin su ba sai su sa tsammanin kamar kabila guda ce ina fata ana fahimta ta to wannan ya samo asali saboda zaka iske kabilun suna rayuwa ne kusa da juna wani lokaci kuma suna yakar juna ko su mallake juna in mun ka duba ta fuskar tarihi wasu malamai suna dauka su kamar kabila guda ce amma da tatar da mughal ba kabila ɗaya bane
cikin wani yanki
wato na farko za mu zo duka kan wannan na farko ta fuskar yare sun bambanta domin su tatar sunan lugar su tatriya su kuma mughal sunan lugar su magholiya kinan kaga daga nan an bambanta amma dukkan su gabashin duniya suke cikin yanki na kasar Asia sai dai su tatar sun zo kusan tsakiyar Asia bil qurbi min wasati Asia amma su kuma mughal mutane ne wanda suka yi hijira daga yammacin kasar China suka zo suka zauna wato a sharqa Asia gabascin wato yanki na Asia ko Asia kamar yadda suke cewa sun kama samu wani yanki da ake kira Mongolia yanzu zaka iske yanki ne kasar su Mughal na sun kafa yankin su amma kuma zaka samu akwai yan tsirarin su a waɗansu kasashe kuma ce akwai su a wasu kasashe wani wuri suna yawa wani wuri kuma suna matsayin yan tsiraru to su waɗannan tatarikin su ne suka yaki daula ta musulunci da ake kira ad-daulal abbasiyya an gane ko wanda suna da shugaba wanda ake kira Hulaku wanda suka shiga cikin daula ta musulunci suka ruguza ta a Baghdad har suka dauki littafai suka watsa a cikin Nahar Dajla wanda sun yi barna ga musulunci da dama kuma daga baya sun shiga musulunci kamar da yawa daga cikin su sun shiga cikin addinin musulunci amma in an ka dibi su Mughal da suna da kamar iko ne akan su kabila ta Tatar sai suka sa su cikin sojojin su shi yasa a wancan lokaci Mughal kin da Tatar Mughal ki ake kira su amma su Tatar kin su kuma bayan Allah ya ba su iko ga duniya musamman sun wajen kasar Turkiya sun hadu da wasu kabiloli sun yi auratayya da su har sun kawwana wasu kabiloli da ake kira al-qaba'il adh-dhahabiyya sai ka iske duk waɗannan kabilolin da suka yi tasirin tun suka kuma karkashin su duk tatara ake kiran su ina fata ana fahimta ta to su kuma Mughal bayan sun yi hijira kamar yadda nace daga wato yammacin China sun kafa nasu yanki to sai wannan a wannan lokaci sunan Mughal ya fara shahara a duniya har an ka san akwai wasu kabila da ake kira Mughal wanda kuma akwai shugaba da ya fito daga cikin su wanda ya shahara a duniya ana kiran shi Genghis Khan Genghis Khan shi yasa dalibin ilimi zai nemi littafi na Rashiduddin Al-Hamazani Jawami'ut Tarikh dan ya ga wato wannan mas'ala din to na kawo wannan ne saboda da yawa zaka iske cikin littafin tarihi ba sa bambanta tsakanin Mughal wasu ce Mughal ne suka yaka amma sai ana ganin Mughal ba su suka yaki daula ta Abbasiyya ba Tatar su ne suka yaki daula ta wato al-Abbasiyya wallahu ta'ala alam amma Suriya lokacin da suka yaki ana ganin su ne suka Tatar kin su ne suka ji suka yaki su a lokacin Sheikhul Islam Ibn Taymiyya ina fata ana fahimta ta to wannan abin da ya shahi wannan istidrakat guda biyu yanzu za mu dawo cikin mawdu'inmu na al-hifz insha Allah ta'ala kalimata al-hifz mun kace ta samo asali daga hafiza yahfazu hifzan hafiza fa'ila yahfazu yaf'alu hifzan fi'lan shine harasa shay'a wa sanahu ya kare abu ko ya tsare shi a satin da gabata mun yi bayanin cewa tsare abu kala biyu ne ko ka tsare abinda ake gani ko ka tsare abinda ba a gani tsare misali tsaron kasa yan sanda sojoji SS agent secret Interpol suna tsare mutane dan kan matsaloli su fi karfin jama'a a shiga juna ko ayi wata banna to kaga wannan tsaron abinda ake gani ne ko ba haka nan bane a sa kare misali ya tsare gida duk da yake a shari'a ba a yadda a sa kare cikin gida ba sai dai in akwai darura. Darura shine gidanka na gehen gari, in ka haito wajen aiki tana yawa da kai da matarka duk service kuke zuwa, ba da aiki za su je su haɗa. To irin wannan darura ce, amma ba a yadda a sa kare cikin gida ba, sai dai kare mai na kiyo wanda ke kula da dabbobi, ko kare mai tsaron danga ko gona, ina fata ana fahimta, ko kare na wato farauta, su ne shari'a ta yi amfani da su. Shi yasa hadisin da ke cewa bai halatta mutum ya aje kare ba a cikin gidansa, malamai suka ce sai in babu darura. Yau akwai darura, ad-darura tutubihul mahdhurat wad-darura tuqaddaru bi qadariha. Ina fatan ƴan uwa dai za su iya fahimtar dai abinda ake so a ce. To bayan wannan kalma ta al-hifdhu, mun yi fadar har da cewa ana yi ne a cikin zuciya, domin hatta da turawa suna cewa a prendre par cœur, ba su cewa a prendre par cerveau, suna cewa to learn by heart, ba su cewa to learn by mind, pastor mind ko kuma by brain, da English ana kiran kokolo brain ko kuma mind, ba sa fadar wannan. To kiran ko ya nuna ha a ilmanci a wajen su, wato wanda suke cewa memorize to memorize ko ku memorize, wato suna cewa ana hada cewa cikin kwakwalwa kuskurina, tunda ko wajen su an samu sabani, amma abinda alqur'ani ya nuna shi abinda ake hada cewa cikin zuciya yake. Don Allah subhanahu wa ta'ala yace bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, shi alqur'ani ayoyi ne bayyananni ko kuma masu bayyana al'amura na gaskiya, fi suduril ladina utul ilm, wadanda suna cikin wato kirazza, ya an ce kirji daban, zuciya daban. To amma an yi itlaqin sadru ba a ce qalbu ba, saboda ita zuciya cikin kirji take, kina an yi itlaqin kirji amma ana nufin abin da yake cikin kirji. An gane ko utliqal mahallu wa urida ma yahillu fihi, don an ce kirji ai to ai kirji da zuciya daban, wani zai iya kawo irin wannan. Sai ka karanta abin da ake kira al-majazul mursal ko al-uslub min asalibil lughati al-arabiyya, wajen wasu malamai zaka ga irin waɗannan, sai kaga lafazi zahiri amma ba shi ake nufi ba. To in ka tafi kana jiji da kai wajen dokan nasoshi, baka fahimci irin waɗannan qawaid na larabci ba, balaga, sarf, la abinnan usul fiqh, usul tafsir, sai ka iske zahirin lafazi baka iya fassarawa da shi, ko ka zo ka fassara da shi amma kai kuskure kuma baka san kai kuskure ba. Allah ya kyauta. To wannan abin da ya shafi wato har da cewa kenan. A yanzu abu na gaba sai mu zo zuwa ga wato nau'uka na harda, da kuma yadda harda take a cikin ilmummuka daban-daban, da kuma yadda ake fara harda ka'idodin da ake bi wajen haddace harufa. Waɗannan abubuwa ne guda uku yana da kyau ɗalibin ilimi ya san su. Na farko, nau'uka na harda. Idan muka ɗauki harda a jumlace, harda ce abu, harda kala uku ce, kamar yadda malamai suke cewa. Na farko, hifzul alfaz, shine ka haddace lafuzza. Ka haddace lafuzza. An gane ko? Kamar ka yi haddace mu abinda ake kira word da English, word, word in za a jam insha a ce words, an gane ko? To kenan zaka haddace mu. Yanzu misali alaramma, wanda ake ce ma alaramma, ko ba haka ba, an ce kalmar ce wadda ta samo asali daga yaren barbarci, hafizin alqur'ani. Idan ya haddace alqur'ani, ya haddace karanta shi in makaho ne, ko ya haddace shi da rubutun shi, tunda ana haddace shi tare da rubutun shi, to wannan ya haddace lafuzzan alqur'ani, tana yiwa bai san fassara alqur'ani ba. To wannan ba shi ke nuna cewa ba ya kai karshen ilmi. Shi yasa da yawan alarmomi zaka iske ba sa kula da sanin fassara alqur'ani, amma sun haddace lafuzzan alqur'ani, in ba ka da su rubuta mashi aka, za su rubuta mashi aka. To wannan dai kenan. To wannan sun yi kama da waɗansu daga cikin mutanen Yahuda da Allah cewa minhum umbiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya, su ba san komai ba sai karatu, ma'ana suna iya karanta littafi in an bude, koko sun haddace shi amma ba su san ma'anar shi ba. Duk da yake wasu malamai sun ce illa amaniya, sai amaniya, wato kamar gurace-gurace. An gane ko? Imam Abu Ja'far Ibn Muntaha shi yana karanta amaniya ba tare da yayi ma ya'un shadda ba, dan kakkaje an karanta ba tare da shadda ba, kuma ka zo ka yi abin nan. To in mun ce illa amaniya, sai karanta littafi, sai zaman to istisna'i ne muttasil, domin shi littafi daga cikin jinsin abin da yake da alaka da shi akwai karanta shi. Amma in mun kace illa amaniya sai gurace-gurace, to istisna'i ne munqati, domin gurace-gurace ba su da alaka da littafi. Dalibin ilmi ba zai iya fahimtar wannan ba, domin istithna'i babi ne mai fadi, sai ka koma cikin littafin usulul fiqh da lokacin zaka gani. Amma ba zan ba da dan misali kadan istithna'i muttasili da munqati'i. In nace ja'a alqaumu illa himaran, mutane sun zo ban da jaki, to istithna'i ne munqati', kamar ya yanki, don mutun daban jaki daban. Amma in nace ja'a alqaumu illa muhammadun, mutane sun zo banda Muhammadu tu istitna'i muttasili domin Muhammadu jinsi ne da dan Adam shi yasa illa iblisa wadansu malamai suka ce istitna'i ne munqati don iblis ba mala'iki bane don Allah ya ce kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi in mun ka ce kuma iblis yana daga cikin mala'iku to sai zama to istitna'i ne muttasili shi yasa ma ibn al-qayyim yace kokarin al-jam'u tsakankanin wadannan ra'ayuka yace shi shaydan wato aljani ne amma sifar shi ta mala'iku ce ina fata an fahimci shi yasa an kace fasaja da mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblisa to amma dai abinda malamai suka dauka munqati ne ba tare da sai an hankalta ma sifar shi ba to min asalin shi ne ake kallo ko da sifar shi ta mala'iku ce muqaddarta ma a haka to amma ai shi ba mala'ikin bane kenan dai istithna'i nan yana nan matsayin shi na munqati ina fata ƴan uwa suna fahimta ta to har da ce lafazi da har da ce rubutu to sannan kuma akwai al-hifz na biyu hifzul ma'ana shine ka kiyaye ma'ana ka har da ce ta yanzu zaka iske da yawan malamai ba su har da ce al-qur'ani ba amma idan za a zo tafsirin al-qur'ani su ko za su iya fassara shi ko da babu qur'anin gaban su kenan su sun har da ce ma'ana shi ko al-ramma ya har da ce mi ya har da ce lafazi to dukkan su ko wani akwai nauyi akan sa dan kana malami mai tafsiri baka har da ce al-qur'ani ba misali ko mai wa'azi kana da bukata ka har da ce al-qur'ani indai Allah ya baka iko gaskiya sai ka jaraba gurgudu iya tsawon rayuwarka dan kana al-ramma ka har da ce al-qur'ani to ai ba laifi bane kuma ka koyi fassara al-qur'ani wai hada ka to amma sai zaman to akwai wani abu su malaman mun ba sa kwadaitar da alarmomi da sanin ma'anar alqur'ani ko su koya musu kaga an samu matsala su ko alarmomi ba su ima malamai magana su ce su yi hadda alqur'ani sai kowa tsaya a kotun shi wannan kuma kuskure ne ya kamata a gyara shi ina fata ana fahimta ta sai har da ta uku hifzul masadir al-madhan madhanul masail ya an ce al-madhan daga zalla ne inda ake zato za a samu matsala shine wani bai har da ci ba lafazin abu bai har da ci ma'anar sa ba amma kuma ya san litattafan da in mas'ala ta fado ya san babin da za a shiga a je a dauko wannan mas'ala din yanzu misali in mun ka ce fiqhu mas'ala ce ta fiqhu to misali ana bayani kan saki ko mu wurdancin saki saboda saki ya yawa a wanga zamani mu ce bayani kan kaffara misali ko bayani kan azumi to sai ka dauko litattafai na fiqhu ka bude babi na fiqhu na azumi sai ka dauko wagga mazhaba ka dauko wagga mazhaba dukka tattaro mas'alolin su gaba daya ko ku littafin da suke magana kan mazhabobi daban-daban kamar misali bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hafid domin kala biyu ne ko kuma misali al-mughni li ibn qudama ko kuma al-hawi fi fiqh ash-shafi'iyya na imam al-mawardi masalan ina fata an fahimci ko al-insaf na imam al-mardawi a cikin fiqh al-hanabila ina fata ana fahimta ko mudawwanatul kubra a cikin wato fiqh al-malikiyya ko adh-dhakhira ta imam al-qarafi na fiqh al-malikiyya to kaga dai a takaice sai ka koma wannan babi haka zaka yi kai muqarana ka samu ilimi in tafsiri ne sai ka dauko tafsiri uku hudu biyar misali wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza kai muqarana tsakankanin su in ma mas'ala ce ta lugha misali ta tafsiri kana da al-bahr al-muhit الضر المصون في علوم الكتاب المكنون كان دا اعراب القران الكريم وبيانه لمحي الدين درويش مثال لكي بايروا سي كا داوكو سو غدا اوكو كووني دغه تشين سو كاغا رايوكان دي كاو كاغا ا تصارين لغه كا قاري ان حديثين سي كا اوكا لتتفان حديثي ودن سون كا فسر ايه كا تتر ودن حديثان ان ايوين ني ان بلاغا تشي دد دي كووني سي كاي مقارنه ا هكا زاكا سامو علمي كوما كا سامو سوكين بينتيكي دومين ماني ماني لتتفاي كارانتا سو سو كداي ba a samu fa'ida kwarai amma da zaka dauko wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza a babi kaza nan da nan sai ka fahimci ra'ayi kuma ka samu amfaruwa da lokacinka akwai littafai alqira'atul muthmira da aka yi da wannan unwani daliban ilimi za su nibe su dan samu amfani mun fahimci wannan kenan ko ka haddace lafazi ko ka haddace ma'ana ko ka haddace masadir littafan da ake iya komawa ko ba a san mas'ala ba a je a yi bincike a ciki wannan yana da muhimmanci ga daliban ilimi in mun ka zo game da alqur'ani mai girma to yanzu mu zo cikin alqur'ani mai girma wato fil ulum alhifzu fil ulum haddace alqur'ani yana da matakai daban-daban tunda wani yana iya haddace izib daya wani izib biyu wani izib 30 wani izib 40 wani izib 60 gurgudun abin da Allah ba mutun sannan karkin harda ba dai bane wani zaka iske zai karanta izib dai amma kuskure sun kai 10 ko 20 wani zai iya karanta maka izihi biyu ko 10 bai kuskure ko dai ba haka me yasa ya danganta da karfin harda ta baiwa ce ta Allah ya danganta daga yawan muraja'a kuma ba shike nuna ba a yin kuskurcin Qur'ani ba wanda isi ci inje karatu Qur'ani ba ya kuskure wa inna hu la kitabun aziz alqur'ani littafi ne wanda ya bawa kowa duk duniya dan haka kai ka dan duk yadda ake cewa gangaram kace kai ba za ka kuskurce alqur'ani ba ina fata ana fahimta ta to hadda ce alqur'ani kuma da qira'a daya ko kuma da kira'o'in alqur'ani guda goma dan ka san da yawa wadansu na cewa qur'ani shine da kira'a bakwai a qur'ani kira'a goma yake da su wadannan kira'o'in zaka iya haddace alqur'ani da su kaga kira'a ta imamu nafi' wadanda suka yi riwaya gare shi da imamu qalun da imamu warsh sai qira'a ta ibnu kathir alqari' almakki ba ibnu kathir almufassir ba ad-dimashqi dalibin shekul islam ibn taymiya shi ko wadanda suka yi riwaya gare shi imamu bazzi da imamu qumbun sai qira'a ta abu amr ibn al-ala wadanda suka yi riwaya gare shi imamu duri da imamu susi sai kuma qira'a ta wato imam ibn amir wadanda suka yi riwaya gare shi hisham da abdullah ibn zakwan sai qira'a ta imamu asim wadanda suka yi qira'a gare shi hafs da kuma shu'ba shi sa ake cewa hafsin an asim sannan sai qira'a wato ta hamza wanda khalaf da khallad suka yi riwaya gare shi sai qira'a ta imamul kisa'i wanda abul harith ar-ridha suka yi riwaya gare shi da kuma imamud duri wanda shi imamud duri yayo riwaya ga abu amr kuma yayo riwaya wato ga shi imamul kisa'i shi yasa ga riwayar da yayo ga imamul kisa'i sai ana kiranta hafsud duri to sai kuma qira'a ta abu ja'far an gare ko ibnu wardan da ibnu jambasu suka yi riwaya gare shi sai kuma wato qira'a ta yaqub wanda rauh darwais suka yi riwaya gare shi sai imam qira'a ta imam khalaf al-ashir wanda ishaq da idris suka yi riwaya gare shi wadannan sune riwayoyi mutawatirai kuma ana karanta su a jami'o'i kuma wadannan mai riwaya mutum biyu ana kiransu al-qira'atul ashr as-sughra akwai qira'atul ashr al-kubra cikin tayyibatul nashr da kuma an-nashr fil qira'atul ashr wanda imam ibn al-jazir ya kawo to kaga akwai wanda ya harace qur'ani da qira'a dai wani da qira'a biyu wani da qira'a goma ma gaba ɗaya duka Allah ya bashi bai wace ta Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan da kyau to in mun ka aje wannan sai mu zo zuwa ga harda kana iya haddace lafuzan al-qur'ani ko kuma rubutun al-qur'ani akwai wanda zai iya rubuta alqur'ani kuma ya haddace shi kaga yana da harda guda biyu kuma ya haddace qira'o'in shi kaga yana da harda guda uku ina fata an fahimce to sai harda ta hadisi in an ce mutum hafizin alqur'ani ne ma'ana ya haddace alqur'ani tun daga bakar hannasi kuma ce tun daga fatiha hannasi in aka ce mutum hafizin hadisi na to shi kuma harda hadisi tana da kala biyu ce ko kuma kala uku akwai wanda ya haddace matanin hadisi ma'ana ya ance qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kaga wannan matanin hadisi da to akwai wanda zai hardace sanadin hadisi da matanin hadisi misali an wane an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na'am akwai wanda kuma a'a shi ma'anar hadisi ce yin riki akwai wanda ya haddace lafazin hadisi ya haddace ma'anar hadisi kuma ya haddace sanadin hadisi to wannan kuma bayan shi akwai wanda bayan ya haddace sanadin hadisi da matanin hadisi kuma ya haddace ruwatu da tarihin su ya san wannan rawi ne wanda yake an yarda da shi fiqari wannan ba a yarda da shi ba to ita ce gaya cikin harda hadisi ka haddace sanadin hadisi ka haddace matanin hadisi ka haddace ma'anar hadisi ka iya istinbatin ma'anonin da ke karkashin hadisi sannan kuma ka haddace ruwatu ka san wane adili ne ko ba adili bane amma waɗansu malamai suna cewa in ka diba ce mustalahul taysir mustalahul hadith na Mahmud al-Tahan zaka iya iskewa kidan akwai adadi wanda misali ake kallo wajen hardace hadisi wasu na ganin kamar misali wanda ya hardace hadisi 30,000 ko kuma wanda ya hardace hadisi 40,000 ko wanda ya hardace hadisi 50,000 ko kuma a wajen waɗansu malamai sai wanda ya hardace hadisi 75,000 shi yasa in ka ji an ce al-hafiz a wajen malaman hadisi martaba ne ina fata an fahimce sai mutumin da ya haddace dubban hadisai sanadinsu da mataninsu kuma ya san ruwatkinsu to sai a kira shi wato al-hafiz wanda yake muhaddaci to in muka zo kuma game da abin da shafi ilimin lugha shi ilimin lugha galibi zaka iske wanda ya haddace littafin lugha misali uqudul jimal ta imamu suyuti baiti dubu ne imamu suyuti rubuta cikin ilimin balaga wanda ya haddace waɗannan ya haddace ka'idodi na balaga nahau misali wanda ya haddace littafin nahau ko wanda an waƙe ko wanda ba waƙe ba misali wanda ya haddace alfiya ta ibnu malik to nan ya haddace ka'idodin nahau misali kuma akwai shi'r ko sarf masalan kaga Abdullahi Gondu ya rubuta hisnul rasil fi ilmi at-tasrif baiti dubu wanda ya haddace kaga ya haddace ka'idodin ilmin sarf to abinda ake haddacewa na farko alqur'ani kai kokari ka dace alqur'ani don ka samu babban rabo a ranar tashi alkiyama na biyu Allah ya baka kwalwa ka kara da hadisi in kana iya hardace matanin hadisi yayi in ka kara da sanadi da matani yayi in ka kara da hardace ma'ana hadisi yayi in ka kara da hardace wato ruwat inda suka rayu da wanda asika da basu kaba kuma duk dai yayi sannan in ka zo wajen mutun ya ance mutun kamar wato abinda an ka tsara a matsayin gwaki akwai na ilimi akwai shi'r shi'r shine wanda yake bada ma'ana shi ko mutun shine abinda yake bada ilimi yanzu ka kamar shatibiyya da durr al-mudhi'a qira'at al-ashra sai ka haddace su as-sughra ko kuma ka haddace tayyibatu an-nashr ka ka haddace qira'at wato akan ka amma wadanda ana kiran su manzumat to in mutun ya haddace su ma'ana zai iya tura ka'ida a kowane lokaci kina ana haddace alqur'ani a haddace hadisi kuma a haddace baitutukka ko na adab ko na waqi irin na ilimi ina fata ana fahimta ko misali in cikin ilmul hadisi ne ka haddace alfiyatul sakhawi fi ilmul hadith alfiyatul iraqi fi ilmul hadith ko kuma alfiyata imam as-suyuti fi ilmul hadith ko alfiyata abdullahi bin fodio rahmatullahi alaihim ajma'in wato a cikin ilmul hadisi in cikin usulul fiqh ne ka haddace misali maraqis sa'ud alfiya da akai a kasar Mauritania ko kuma alfiya ta Abdullahi Gondu a cikin ilmin usulul fiqh ko kuma in usulul tafsir na miftahut tafsir baiti dubu ne na Abdullahi bin Fodio malamai suna yi littafai a kowane lokaci a kowane zamani ina fata ana fahimta ta to kaga ko kuma ka haddace wasu ka'idodi kaga ana haddace alfaqarat ana haddace annuqatul asasiyya abubuwan da ya kamata mutum ya haddace wato saboda in ya tashi karatu ya ce abu ya kasu gida hudu ga na dai ga na biyu ga na uku ga na hudu wannan shi zai taimaka wajen gabatar da muhadara ko in kana son kai khutba ko in kana son kai wani abu domin in baka haddace ka'idodin ilimi ba kuma baka san ma'anar su ba domin haddace ka'ida bai da amfani sai ka iya tatbiqinta yanzu misali mutum ya haddace tuhfatul atfal cikin ilimin tajwidi ko manzumatul jaziriya ko kuma shatibiyya ya haddace ka'idodi na ilmi qira'at ko na tajwidi amma kuma bai iya ba wajen a aikace akwai matsala shi yasa da yawan wadanda suka karatu littafin tajwidi sai mutum ya karanta littafi biyar cikin ilmin tajwidi amma bai ya karatu alqur'ani ba saboda yana haddace ka'idodin ne amma baya application su sai kai sai mutum ya haddace alfiya ta ibnu malik tana cikin kanshi amma yana larabci bai iya gane wasali ba to kaga wannan ya nuna cewa ya haddace rufudan amma bai gane ma'anar yadda ake aiki da ita ba ko mutum ya haddace alfiya ta ilmi usulul fiqi amma bai iya tantance ba aiki da ita wajen tantance maganar malaman fiqh ko ya haddace wato alfiya ta usulul tafsir miftahul abin tafsir ta Abdullahi Gondu amma kuma bai san ka'idodin yadda ake tabbakar da ka'idodin tafsiri ba to kaga dole irin waɗannan sai ka san yadda ake tatbiki a gabatar da waɗannan ka'idodin mun fahimta to wannan abu gurgurin yake ba ɗan kwashi saboda babu ne wanda ya shafi ilimi kwarai ba kowa yake fahimtar sa ba sai a ƙarshe yaya ake koya ma mutum harda cewa kamar yadda ilimin zaka koyon ilimin yadda zaka hardace abu in an ce ilimin yadda zaka koya hardace abu mataki na farko na harda ko dai a koya maka da baki ba tare da ka iya rubutu ba to wannan kowa na iya shi galibi saboda dan adam wajen maimaitawa bai da matsala shi yasa zaka mutun ya iya yare ba tare da ya je makaranta ba yanzu a kasashen mu inda ake Hausa mutun zaka iske yana Hausa inda ake zabarmanci mutun yana zabarmanci inda ake barbarci yana barbarci inda ake fulatanci yana fulatanci inda ake yin wani yare dai sai ka iske mutun yana yin shi mutanen da ke America suna yin English ba tare da sai sun je makaranta ba mutanen Ingila haka mutanen Russia suna yin Russianci ina fata an fahimce ni mutanen Iran suna yin Farisanci mutanen Turkiya suna yin yaren su na Turkiya amma ba tare da sai sun je makaranta ba mutanen Faransa suna yin Faransanci amma in kana son ka koyi ka'idodin yaren sai ka je an koya maka Larabawa suna yin Larabci amma wanda bai je makaranta ba bai iya Larabci Fusha ba sai an koya mishi ga ka'idodin sa ina fata ana fahimta ta to kenan yanzu misali in ka haddace yare cikin kwallo kana iya magana da shi ko baka iya rubuta ba amma idan kana son ka iya na karatu to kuma sai ka je makaranta to in an ka je makaranta kuma in za a koyawa mafi yawancin inda muke samun matsala a makarantu ana koya ma mutane haddace kalimomi amma ba harufa ba a koya musu yadda ake amfani da harufa yanzu misali makarantun mu zaka za an koya ma mutum harufa in inda aka ba simmin arat na akoya ma ba simmin arat in inda ake koya a ba ta sa na akoya ma a ba ta sa sai a ce a ba ta sa ja ha kha da za ha zuwa ya koko a ba a alifun ba un ta un sa un jimun ha un har zuwa karshe sai a zo kuma alifun fataha a alifun kasra i alifun kasra dumma u a i u har ya rawa ba suka dishi alifun fataha a alifun kasra i alifun dumma u a i u sai ka iske ya raba da habbisa hanya ana wasa da irin waɗannan amma in kace ina na a take bai sani ba, ina ba take bai sani ba, ina ya take bai sani ba, saboda shi an koya mishi har da ce harufa amma ba a koya mishi da ake karanta harufa ba. Mutum zai har da ce izu biyar ko hizib biyar a makaranta, amma ina ne sura karanta take shi bai sani ba. To wannan ya samo asali saboda ba a koya mishi karatun harufa ba. Idan ana so a koya mutum harafi ya gane, ba wai ba za a koya mai ABCD ba, misali da Faransanci ko ABCD ko ko a ba ta ta ja ha ha shi kina aita wasa. A in an ka ce a ba ta sa ja ba harafi biyar ba, to sai a komo da shi baya a ce mai ja sa ta ba a, sannan kuma sai a dauka a a taba a, in yace a tai zuwa ja a ketare, in yace ja sai a komo ba, sannan a tai ta, sai a cakuda mai su sai ya rinka fahimta su. Shi yasa zaka ga in kace yaro shi karanta ba harufa haka daga a ba ta sa kai sai shi buge maka su, amma in kace komo daga ya ka koma zuwa a bai iya ba, saboda an koya mai karanta su amma ba a koya, an koya mai har da ce su amma ba a koya mai su ba a hargitse.
Na'am.
To sai a koya mai haka waje an ka zo a i u, to sai a ce koma baya, sai ce u i a, sannan sai a koma i, a koma a, a koma u, a rinka cakuda mai su sai ya gane ga yadda ake karanta su. Idan an ka koya mai a b c d, sai a koma d, a koma c, a koma b, akwai a, sannan kuma a cakuda su. To kaga haka dalibin ilimi zai iya fahimta ga yadda ake karanta harufan. To wannan tsarin galibi a kasashen mu na Afrika ba mu da shi, sannan mu koya mu mutane fahimtar yare daban, ilimi daban. Don ka iya Faransanci ko ma ka karance shi a lakon, to kai malamin Faransanci ne ba malamin kirkire ba ne, malamin fizik daban, malamin shimi daban. Shi yasa malamai da sun ka san addini su aikin su bayanin addini ba su kera maka jirgin sama ba ko su kera maka mota, su nuna maka halatta ne ai aiki da mota ko jirgin sama, amma ba dole bane sai sun kirkira ta. Don ba fannin su bane, ya kamata gane ilimi yana da fanni, wanda kuma Allah ya ba fanni biyu yana da fanni biyu, wanda Allah ya ba fanni uku yana da fanni uku, gurgudo abin da Allah subhanahu wataala ya gada ma ya ba mutum. To ya kamata wajen karantar da daliban mu a makarantu sawa annaboko in za a koya musu ABCD a rinka tahiya ana dawowa, sannan kuma wajen a ba ta sa a rinka zuwa ana dawowa, kuma in an canza wasali so gane yadda ake canza wasali da irin yadda za a hada su. Wannan mataki ne na koyon karatu, muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu. To matsalar mu ta gaba al-Rahman Isa, yanzu zamu zo ne akan wato abin da ya shafi wato har da al-Qur'ani kalubale da take fuskanta, karatun al-Qur'ani kalubale da yake fuskanta. Za mu kasa shi gida biyu. A can da wato karatun al-Qur'ani ya yi fama da kalubale tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raye, ya yi kukan mutane game da wannan al'amari wasan da suke yi da al-Qur'ani. To ina ga zamanin mu, Allah ya ce wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, manzo ya ce ya rabbi, ya ubangiji, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, mutane na sun rike wannan al-Qur'ani abin kaurace ma. Shi yasa akwai wata mas'ala, wato na akwai mas'ala ta usulul fiqh da ta balaga. Mas'ala ta usulul fiqh shine cewa shin idan mutun ya ƙi yin aiki yayi aiki ko bai yi ba a shari'a, wasu su ce a'a in mutun bai yi aiki ba to ba a cewa wato ya aikata laifi, sai aka ce a'a rashin yin aiki shi ma aiki ne. To mi addalili suka ce ai annabi ya ce ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, ya ubangiji mutane na sun rike wannan alqur'ani abin kaurace ma, ashe kaurace ma alqur'ani laifi ne, baka yi karatu ba kenan ka aikata laifi. Na fata ana fahimta ta. Bal ma Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa shi ya samu ma wasu ce aya guda ce, shi ya samu ayoyi ba guda biyu, domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa su bani isra'ila laula yanhahumur rabbaniyuna an qawlihimul ithma wa aklihimus suht, an gane ko, yace la bi'sa ma kanu ya'malun yasna'un, wato la bi'sa ma ya wato miyassa laula wagga tahdidiyya, ce miyassa malaman su da kuma masu tsoron Allah kuma masu ibada daga cikin su ba su hana su daga aikata banna. Sai ce to la bi'sa, yayi muni, an gane ko, la bi'sa ma kanu ya'malun, yayi muni abin da suke aikatawa. To anan kaga ashe sai waɗansu malamai suka ce to kuma akwai aya ta biyu, malam ya ƙara da cewa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul ma'ida lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. kaga nan sai Allah ce la yatana hauna an tsine ma lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il an tsine ma wadanda suka kafirta daga cikin bani isra'ila ala lisani daud akan halshin annabi daud ma'ana sakon da aka turo gare shi wa isa ibn maryam da isa dan maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda sun kasance suna saba ma Allah suna saba ma umurni annabawa suna saba ma littafan da Allah ya saukar wa kanu ya'tadun sun kasance suna ta'addanci sai Allah ya ce kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana juna daga mummuna aiki wanda suke aikatawa sai Allah ce la bisa ma kanu yaf'alun yayi muni abinda suke aikatawa to anan malamai suna da magana akan mazhabar da malam ya tafi akanta na cewa rashin aikata aiki shi ma laifi ne to sai wadansu malamai suka ce la bisa ma kanu ya'maluna kinnan da yaf'aluna an gane la bisa ma kanu yasna'una da bisa ma kanu ya'maluna an gane ko yana koma ne zuwa ga masu aikata banna da kuma waɗanda sun kake aikata aiki sun kake wato la yatana hauna an munkarin fa'aluhu an gane ko so labisa ma kanu yaf'aluna yayi muni abinda masu aikata banna suke aikatawa ana nufin ba su waɗanda ba sa hali ba sannan labisa ma kanu yasna'una yayi muni abinda su mabandata suke aikatawa kenan sai zamanto kamar wata magana ce sabuwa waɗansu malamai suka ce a labisa ma kanu yasna'una da labisa ma kanu yaf'aluna yana koma ne zuwa ga su malaman da suka kin hani daga mummuna aiki kina sai zaman to kenan rashin aikata aiki aiki ne a ga magana ta malam wadansu malamai suka ce a labisa ma kanu yasna'una da su wadancan wadanda suke aikata banda da malaman da suka ki wa'azi labisa ma kanu yaf'aluna da su wadancan da suka ki suke aikata banda da kuma su malaman da suka ki wa'azi duk yayi muni abin da suke aikatawa kenan wawon duka ta shafe su gaba daya kuma shine abin da anka dauka sai zaman to kenan akan wadannan ra'ayi guda biyu ko da mun ce malaman ake nufi ko malaman da magoya bayan suke da rashin aikata aiki shi ma aiki ne ba turawa na son ka kawo droit d'assistance ba ka san suna da wani abu droit d'assistance akwai droit wanda in baka taimaka ba za a iya kama ka yanzu a tsarin shari'a da wajen jami'an tsaro police da kuma judge masu shari'a alƙalin kotu idan ka ga yaro zai fada a rijiya kana kallo kana iya yi masa tsawa ko ka cire shi ya kabari ya fada to idan ya mutu za a kama ka sannan ya shari'a musulunci ne zaka biya diya idan kaga tsoho zai ketare hanya ka san da ba zai iya ba kabbar shi ya ketara motoci suka buge shi to in kana gani kai shari'a ta sa in na turawa na a kama ka kuma ai maka tara in kuma musulunci ne sai ka biya diya idan mutun cikin shi ya fashe ana buƙatar annura da zare kana da su ana cewa kawo a taimaka aba abin nan a dumke kan kiya to sai ka biya diya idan mutun zai mutu kana da ruwa cikin sahara kana kallon shi kake bashi ruwa droit d'assistance de personne en danger to musulunci ya kawo shi labi sama kanu yasna'una mallamai da musu yi wa'adi ba an kace yayi muni abin da suke aikatawa kina rashin aikata aiki shi ma aiki ne shi mun fahimci wannan to wannan mas'ala ta usulul fiqh kenan at-tarku fi'lu to hal at-tarku fi'lu mas'ala ce zaka fitar da kuma mas'aloli masu a karkashin wannan to wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura mun yi mai mas'ala ta usulul fiqh sai mas'ala ta balaga malaman balaga suka zo suna tattaunawa akan balaga ta al-qur'an sai suke cewa duk cikin qur'ani ya rabbi guda biyu ne ya rabbi guda biyu ne a rike da kyau ba rabbi ba ya rabbi guda biyu ne shine na farko wannan cikin su wannan sura ta suratul furqan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura nabi wa qilihi ko wa qilahu ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minuna a cikin suratul dukhan ina fata an fahimci to anan sai malamai suke cewa sauran wurare duka gaba ɗaya rabbi 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 ne sai suka ce to menene hikimar ya rabbi ita ya harfun lin nida'i ne lil ba'idi a cikin yaren larabci in an ce ya ana nuna abin da yasa yake amma an ka kawo alhamza misali an ka ce ya muhammad yana nesa in ce a muhammad yana kusa amma ba a sanya wani wurin wani sai in balaga ce mutum da kusa da yake kusa da kai idan ka ce ya muhammad ma'ana kamar ka nuna hankalin shi baya tare da kai yadda ahu amma ga ka'ida sai wanda Allah ya sa ake ma amfani da ya a muhammad kenan mutumin da yake kusa da kai amma in kai amfani ita da nesa kana ganin kamar hankalin shi yana tare da kai wanda asali kenan to wadanga ya rabbi guda biyu duka suna magana ne kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya an ka ce ya kana ganin kamar abu yana nesa gare ka sai malamai suka ce to babu wanda ya fi shi sanin Allah babu wanda ya fi shi sanin Allah yana kusa da shi to ya an kai dur rabbi da ta zo cikin alqur'ani da ta annabawa da ta musulmi da ta kafirai dur rabbi suke cewa amma shi da fi kowa sanin Allah kuma sai ce ya rabbi
na'am
kaga aiki ya same ka ko ba haka nan ba
na'am
sai waɗansu malamai suka ci kaga annabi yusufa yace bai ce ya rabbi bai ce rabbi qad ataitani min al-mulki annabi nuhu yace rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm
na'am
sannan kuma Allah ma yace ma manzo ya ga ya mabayin shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an ko ba haka nan bane duk da rabbi hatta da kafirai ma rabbi suke cewa rabbana akhrijna minha bi ya rabbana ba rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun to ya ake su da kafirai su yi amfani da rabbi amma alhali wanda fi kowa sanin Allah yace ya rabbi kuma ya amfani da abin da na kira ni na nesa sai malabi suka ce balagat ita ce shine cewa mutanen da suke da tsoron Allah idan suka ga anka saba ma Allah suna fita cikin hayyacin su mai hankali idan fitina ta zo kusa hankalin shi ya fita shi he da wawayen mutane shi yasa sha'ir yace umurun yadhaku sufaha'u minha wa yabki min awaqibi halabib umurun al'amura ne yadhaku sufaha'u minha wawaye suna ta dariya shi yasa in al'amari sai ga mutane dariya kawai suke yi wa yabki min awaqibi halabib mai hankali shi kuma suna kuka daga abin da zai zo ya dawo shi yasa ba farkon abu ake kallo ba shi kadai ba tsakiyar abu ake kallo ba shi kadai a ana kallon karshen abu to masu hankali karshe suke kallo shi yasa zaka ga ma a cikin suratul taha da Allah ya bayani ranar tashin alkiyama sai Allah subhanahu wataala ya bayani mutane guda biyu ina fata an fahimce ni game da kasancewar su a duniya sai waɗansu Allah subhanahu wataala yake cewa khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati wizra yawma yunfakhu fi as-suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum in labithtum illa 10 nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa yawma sai Allah yace waɗancan kafirai suna cewa in labithtum illa 10 bu ku jima ba a duniya sai kwana 10 sai Allah ce nahnu a'lamu bima yaquluna mu bika sanin abin da suke fada idh yaqulu amsaluhum tariqatan wanda suka fi su da cewa suna cewa illa bithum illa yawma sai kwana guda to alhalikum mutumin da ya rayu a duniya ya san da ba kwana guda yayi ba kuma koko rikicewar da yayi wanda yace kwana 10 ai ya fi cancantar a dauki magana shi da wanda yace kwana guda
na'am
ba sani ko an fahimce ni
ba
to kuma sai Allah ce a'a su wanda suka ce kwana 1 din nan su suka fi dacewa amsaluhum tariqatan illa bithum illa yawma to ya za a yi kadiba cikin fawaidun fi mushkil alquran na izzuddin abdul salam sultan alulama yake cewa kamar idan aka duba masu hankali idan fitina ta zo sun firkicewa
masu hankali
to kenan marmakon su faɗi abin da ya fi zama kusa saboda sun rikice sun shiga cikin wani hali wanda bai dace ba ina fata ana fahimta ta sai suka faɗi abin da shi da ma ya fi rikicewa shi yasa Allah ce amsaluhum tariqatan su suka fi dacewa amma saboda kasancewar su mutane ne ma kamar ko cikin kafirai in ma kafirai ne in kuma musulmi ne muka ce amsaluhum tariqatan amma an yi ɗaukar siyakin ba musulmi ba ne kamar sun zamanto mutane ne saboda hankalinsu ba ɗaya da wancan ba ma sun fi su rikicewa saboda zuwan musiba ina fatan ana ƴan uwa suna fahimta ta abinda muke so mu ce shi yasa to amma kuma zaka isa wani lokaci sai qur'ani ya ce in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun ina fatan mu ce ni ba ku zauna ba a duniya illa qalilan sai kadan to nan ana nufin a wajen Allah ba wai a wajen su ba domin su a duniya akwai wanda zai shekara 500 su a wajen su sun rayu lokaci mai tsawo shi yasa illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun qalilan a wajen Allah nan ake nufi ina fata ana fahimta ta domin da an kace qala kam labithum fil ardi adad sinin qalu labithna yawman aw ba'd yawm kaga sun ce ma yini ko kwana biyu kaga kafirai za su ga cikin rudu sai ce qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun kadan ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko shi yasa kuma yace yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila za ku yi zaton bu ku zauna ba sai kadan kenan ku zauna ba sai kadan a duniya domin kun zauna lokaci mai tsawo wanda ya shekara 500 misali annabi nuhu ya yi shekara 950 yana wa'azi ba wai ma rayuwar shi gaba ɗaya ba ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما تو وند شيكر 950 آيات ما الدنيا تو كافرون ده مثالي سوكر رايو تاري دشي كوما أنك تي إلا بث وتظنون إلا بثهم إلا قليلا زاتون ده سوكي سبور سون شيكر تيم بلاي amma dan anka ce illa bisum illa qalilan a wajen Allah ba ku zauna ba sai kadan shi yasa ayoyin qur'ani ba a fahimtar su sai an hada aya da aya to anan dai a gurguje kafin lokaci yayi muna halinsa shine cewa ashe manzo wadanda hali guda biyu da ya shiga saboda abubuwan da suke tada masa da hankali sai ma yi kira da abinda ma wato ya na ta kamar Allah ya dane su da shi saboda tsananin halin da ake ciki domin guji ba alqur'ani babban bala'i ne wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sannan kuma rashin imani abu ne na ta da hankalin manzo ko ba haka ba waqilihi ya rabbi ko waqilahu qira'o'i ne guda biyu an gane ko waqilihi ya rabbi ko waqilahu yana cewa ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun rashin imani na ta da manzo hankali har Allah yake cewa in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil sannan kuma yake cewa wa ma aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha al-hadith asafa la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin rashin imani shi yana bata mishi tushe sa sai ta da hankalin shi kuma anan kafin mu je mu karewa ga mas'ala din mu danyi bayanin masadir shine wagga dan kira'o'i guda biyu akwai taujihi gare su wagga qira'a ta ce waqilihi wagga qira'a ta ce waqilahu to shi qilihi an yi malamun kasra shi yasa shi ma ha'un ne sai an kai bai kasra don dabiri na sai bi kasra ta lamu qilahu saboda la wato fatha ta hida cewa don ma ba min qilihi nauyi gari sai aka ce waqilahu dama asalin dabiri na abin nan don ma ake mishi to amma anan wajen i'rabi ya zaka yi kaga dole sai ka koma mu littafai Imam As-Samin al-Halabi a cikin tafsirinsa Ad-Durr al-Masun fi Ulum Kitab al-Maknun yace qira'a waqilihi wato ana taujihin ta da abubuwa guda biyu ko waqilihi atafina akan wa indahu ilmu sa'ati dan yace wa tabarakallazi lahu mulku as-samawati wal-ardi ma bainahuma wa indahu ilmu sa'ati to waqilihi ay wa indahu ilmu qilihi a wajen Allah akwai sanin abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake fada ko kuma yace a waqilihi shi manzo sallallahu alaihi wa sallam nan wawul qasamina Allah yana rantsuwa da maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fada kaga taujihin bai kasara kinan to amma mai fatha waqilahu ai an yi mishi fatha to kuma babu wani abu gaba shin ya za a samu wannan fatha ki a yi mata taujihi yace to malamai sun yi magana kusan guda 8 a wannan wuri waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa shi waqila waqilahu dinnan domin shi waqilihi qira'a ce ta Asim da kuma Hamza waqilahu kuma qira'a ce ta jamhur qurra'u guda 8 cikin goma din da muka faɗa tun daga biyucan ga 8 na ayi hada su ayi sun zan goma yace waɗansu malamai ina fata ana fahimta ta sun tafi cewa shi waqilahu kama asalin shi ma'atufi na akan wa indahu ilmu sa'ati domin shi wa indahu ilmu sa'ati yana nuna Allah ya san lokacin da za a yi kiyama to sannan sai ai ta'wilin shi da fi'ili an gane ko to innahu ya'lamu qilahu Allah ya san fatar manzo to amma shi wancan kasra gare shi shi kun ga sai an ka hankalta ma fi'ili da fa'ili sai an ka masa fatha magana ta farko kenan wasu kace a'a ai an ce illa man shahida bil haqqi wato wa hum ya'lamuna to illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shida da gaskiya to waqilahu atafina akansa amma shahid al-haqqi kamata ace ya shaidi gaskiya a asalin larabci to amma shahid yana buƙatar ba'ud sai an kace bil haqqi to sai an kai ma'tufi akan mahal kenan yashhadu al-haqqa wa yashhadu qilahu da wanda yake shaida magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa shi ne zai samu cikin ranar tashin al-kiyama ina fata ana fahimta ta lokaci yana tafiya kuma wannan mas'ala tana da dan tsawo duk da yake tana yawa mu ƙare ta in so mu yi hakuri sati mai zuwa a samu akwai ƙarshe waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa shi waqilahu din nan yana da alaka ne da na'lamu tunda yace am yahsabuna anna la na'lamu sirrahum wa najwahum kenan na'lamu sirrahum wa na'lamu qilahu wasun kace a bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna qilahu akwai masu rubuta abin da ya faɗa shi ko wancan na'lamu mun san abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ko kuma a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna kenan wa hum ya'lamuna al haqqa sun san gaskiya wa ya'lamuna qilahu sun san abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wadansu suka ce a qala qilahu masdar ne wanda yake naba anil fa'il ma'ana manzo ya faɗi maganar sa ina fata an fahimci ne wasu kuma suka ce a asilin shi kasam na amma tunda an shafe harfin kasami sai an ka ce waqilahu mun ko a ce waqilihi ina fata an fahimce koko Allahu ya'lamu qilahu sai an ka shafe Allahu da ya'lamu don wani lokaci ana shafe fi'li da fa'ili wato waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima halifa ay qul bal nattabi'u millata ibrahima halifa to kaga ibuk san tawjihin qira'at ma ga nuri guda takwas malan ya kawo duka a karkashin wannan mas'ala din wanda kuma zaka iske dalibai ilimi wani guda ya sani in ma in bai san in yi jiba abin da sani bane ya zabura cikin wadannan maganganu dole wadansu sun fi wadansu karfi a ba wani da ka sani daga cikin su to a karshe saboda lokaci yana hararen mu ba za mu iya kai karshen wannan maudu'i ba da ma na san sai irin wagata faru gurbin in ba ai andiya ba amma abinda zan kara su ne littattafan da suke taimaka wa dalibin ilimi wajen harda su ya kamata mu bayar sati mai zuwa in akwai rayuwa Allah ya bamu iko kuma sai mu tattauna akan wato ka'idodin da ake bi wajen harda masu taimaka ma dalibin ilimi wajen saukin harda da kuma gane yadda sirrin harda yake ina fata Allah fita in ce sirrin harda ba sirri na tsimbo ba a sirri wanda hanya ce wanda zaka bi ta taimaka maka sannan kuma mu zo mu yi bayani kan wannan kafiya ta tattalin arziki da kuma irin halin da duniya take ciki shine cewa daga cikin littafin da dalibin ilimi ya kamata ya nema akwai littafi da aka rubuta a kasar Libya sunansa Kalimatut Tanzil zai kwatanta maka yadda zaka sanin kalma kaza ta zo wuri biyu a cikin alqur'ani kalma kaza ta zo wuri uku a cikin alqur'ani sannan kuma akwai aunur rahman fi hifz alqur'an na abu zar alqalmuni ya dauki alqur'ani tun daga farkon sa har zuwa karshen sa yabbi ayatul mutashabihat in yaga alif lam mim ya ce maka kaza ya zo in yaga kalma kaza ya ce maka kaza ta zo ya bi tun daga bakar hannasi sannan kuma akwai wani littafi na imamu shatibi ba wancan wato ta qira'at a wato ba ni qira'at ba shi din dai ne na qira'at ba wancan mai al-muwafaqat ba yana da littafi aqilatu atrab al-qasa'id baitutuka ne ya rubuta akan hadda al-qur'ani sannan kuma akwai ayatul mutashabihat al-alfaz akwai wani babban malami Dr. Abdullah Tayyar a kasar Saudiya ina da ayatul mutashabihat al-alfaz sannan kuma akwai malamai da suka rubuta al-ayatul mutashabihat al-alfaz akwai wani malami mai kula da makarantu hadda al-qur'ani a kasar Riyadh ya a Saudiya ya Riyadh ya buga wani littafi akan ayatul mutashabihat al-alfaz to wadannan littafai ne suna taimaka ma dalibin ilimi wajen tantance ayoyi masu kamanceceniya da juna yadda mutum zai yi fahimtar hadda al-qur'ani da kuma littafan da suke taimakawa tunda lokacin mu ya hararo mu kwarai da gaske kina abin da ya kamata sai mu bari sati mai zuwa akwai wasu ka'idodi da malamai suke faɗa game da sauƙaƙe harda da kuma abubuwan da rumus waɗanda ake amfani da su wani lokaci wajen fahimtar harda sannan kuma sai mu zo mu yi bayani kan waccan wato ka'ida ta abin da ya shafi nauyin tattalin arziki insha Allahu rabbul alamin abinda muka faɗa idan mun to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya uwa masu kallon da saurare an ji da inda karatu ya tsaya malam ya dauko bayani da fadi muna sa ran an kai karshen maudu'in ga ga dukkan alamu da insha Allah ta'ala sai rana ta Allah ya amfana da mu abinda malam ya karantar da mu kenan ya uwa sai a hankuri idan bayani ya dauko bayani sai aga ana fadada mas'aloli to haka ne in ya gada in ba manta ba ina sauraron Ja'far Mahmud Margayi akwai wani lokaci wata ta aiko cewa me yasa malam in ka dauko bayani tun muna fahimta sai ya kai ba mu gane
abinda ba a fahimta
to shine yake zancan cewa sai ai hankuri akwai abinda ka ilimin ka ya kai daidai shi sai kai hankuri akwai suna buƙatar bayani
yadda naka haka
ne kenan uwa sai ai hankuri
da ba mutane sun kasu gida uku wani yanzu ya fara wani ya kai tsakiya wani kuma ya fara ci gaba cikin nema to ya anka ce guda za a ba a hana masauran ki na su ba za su saurara ba amma in kowa zai ɗibi na shi rabo to kaga abin zai taimaka kwarai da gaske Allah ya taimaka
amin 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 Allah ya amfana da mu da abin da malai karanta da mu
amin amin
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin
amin
allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid
amin
allahumma barik 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama barakta 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid
amin
اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين